Sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masarar mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke Yamai mita 102.5, sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Niya da kuma Dalol, sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Tore ne tare da Aisha Ma'azu da ma sauran abokan aiki. Muke sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin yau, ranar Alhamis 26 ga watan Satumba na shekara ta 2019. Haka kuma muna tafe da jawabin shugaban kasar Nijar Muhammadu Isuhu cikin shirin. Za ku ji kuma cewa kasashe mambobi na Majalisar Ɗinkin Duniya sun rungume kudurin ci gaba mai dorewa don farfado da duniya daga talauci. Haka kuma akan wannan batu ne za mu bude layin wayar domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku. To tambayar muka muku ita ce, ta wace hanya kuke ganin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na cigaba mai dorewa zai kai ga nasara? Lambar za ku iya kira ita ce 1-202-205-55. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran kamar yadda muka same su bi da bi. Faransa na jimamin rashin tsohon shugabanta Jacques Chirac, wanda gogaggan dan siyasa ne kuma babban mai goyon bayan dangantakar kasashe don cimma manufa daya da haɗin kan kasashen Turai da Afirka, wanda ya rasu yana da shekaru 86 da haihuwa a yau Alhamis. Mahukuntan Faransa sun zauna shiru na minti daya, kuma an jima kaɗan shugaba Emmanuel Macron zai yi wa ƙasa jawabi. Jacques Chirac ya kasance gogaggan dan siyasa da ya taba zama magajin garin birnin Paris na tsawon shekaru 18 kafin ya zama prime minister, daga baya kuma ya zama shugaban kasa da yayi mulkin kasar sama da shekaru 10. Ya za a tuna da Chirac akan abubuwa da dama, ciki har da kasancewa shugaban kasar Faransa na farko da ya amsa cewa kasarsa na da hannu a kisan kiyashin da aka yi wa 'yan Isra'ila a wani jawabi da ya gabatar a shekara ta 1985. Mukaddashin shugaban hukumar leƙen asirin Amurka Joseph McGee ya fadawa mahukunta yau Alhamis cewa yayi aikin da ya rataya a kansa na bin doka bisa ka'ida, a yayin da yake amsa tambayoyin da mahukunta suke masa game da dalilan da ya sa ya hana a fidda korafin da wani mai kwarmata bayanai yayi, yayin da ake shirin gudanar da bincike akan tsige shugaba Donald Trump akan wasu matakai da ya dauka. Maguire ya sanar da kwamitin leƙen asirin Majalisar Dokokin Ƙasar cewa doka bata bashi damar bada izinin fidda korafin ba, saboda bashi da ikon daga wannan kariyar da shugaba ke da ita akan doka. Mukaddashin shugaban, wanda ya fadawa mahukuntan cewa yayi imani wannan lamarin ba a taba samun irinsa ba, ana kuma sa ran yau zai yi wa mambobin kwamitin 'yan majalisar dattawa bayani a cikin sirri. Gabanin ya bada bahasi a gaban 'yan majalisar, kwamitin ya saki bayanan korafin mai kwarmata bayanan. Masarare, kada a sha'afa, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Indonesia na fuskantar zanga-zanga mafi girma a kasar cikin shekaru 20, a daidai lokacin da al'ummar kasar ke nuna fushinsu akan wani garin bawul inda ake shirin yi akan dokar manyan laifukan kasar, wanda suke zargin wata hanya ce ta rage karfin hukuma mai yaki da masu yi wa kasa ta'annati. Dubun-dubatan mutane sun yi zanga-zanga a wannan wata a fadin kasar, daga ciki har da babban birnin kasar Jakarta, inda 'yan sanda suka yi ta harba barkonon tsohuwa da kuma fesa wa mutane ruwa don tarwatsa ɗalibai masu zanga-zanga a gaban ginin Majalisar Dokokin Kasar a ranar Talata. Mutane da dama sun fusata ne akan wani kuduri da zai haramtawa ko kuma karfafa dokar da za ta hana zub da ciki da zinace-zinace da sabo da zagin shugaban kasa ko sauran mukarraban gwamnati. Daga ƙarshe kuma a yayin da ake nuna damuwa akan yuwar tashin hankali da magudin zabe da kuma hargitsin bayan zabe. A jiya Laraba, ƴan takara Afghanistan sun kammala gangamin yakin neman zaben da suka kwashe tsawon kwanaki 60 suna gudanarwa a Afghanistan. Kwanaki biyu gabanin zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar Asabar kamar yadda doka ta tanada. Abokan adawar shugaba Ashraf Ghani wanda yake nema a zabe shi a karo na biyu sun zarge shi da yin amfani da dukiyar ƙasa don gudanar da aikin yakin neman zabe. Daya daga cikin ƴan takarar Abdullah wanda har da shi aka kulla yarjejeniyar daunin iko da Ghani ta tsawon shekaru 5 ya ce Ghani ba zai kai labari ba kuma zai yi kokarin yin murdiya don ya ci zabe amma ba za su ba shi damar yin hakan ba. Dan takara Gulbuddin Hikmat Yar wani tsohon jarumin yaki wanda ya amince da tayin sulhu da Ghani ya masa yayi gargadin cewa za a sami mummunar sakamako har in dai ba a yi zabe na gaskiya da adalci ba.
To madalla gaida Aisha Mu'azz yanzu kuma ga jawabin shugaban kasar Niger a babban taron koli na shekarar 2019 da aka gudanar a birnin New York.
Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Chef d'État et de Gouvernement,
Mai girma shugaban taron majalisa, masu girma shugabannin kasashe da sauran wakilai, maza da mata shugabannin tawaga daban-daban, maza da mata da suka samu halarta wannan taron. Da farko ina mai matukar farin ciki yi maka barka game da zaɓenka da aka yi a matsayin shugaban babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 74. Wannan zaɓen na nuna irin yadda kasashen duniya ke ganin muhimmancin Najeriya, ƙasar da ke hulɗa kut da kut da ƙasa ta Jamhuriyar Nijar. Wannan matsayin na nuna hazaƙa da cancanta musamman akan aikin jaka da na jami'ai da kuke gudanarwa, abinda ya karfafa min cewa za ku gudanar da aikin da ya rataya akan wuyanku a cikin nasara. Ina mai baku tabbacin cewa tawagar Jamhuriyar Nijar a wannan taron za ta baku haɗin kai da kuma sauran mambobin kwamitin gudanar da wannan taron domin ganin taron ya samu gagarumin nasara. Dangane da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, ina mai jinjina masa game da irin yadda ya zage damtse tukuru domin gudanar da ayyukan da ke kawo sauya ga kungiyarmu tare da aiwatar da canje-canje a cikin tafiyar ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya, haka kuma da jajircewarsa domin tunkara canjin yanayi da sha'anin tsaro a yankin Sahel da ma matsalar bakin haure da duk abin da ya shafi kyautata rayuwar dan Adam. To ina amfani da wannan damar domin nuna muku gamsuwarmu tare da yi muku fata na gari. Ya kai shugaba, a ranar 7 ga watan Yuni da ya gabata ne a cikin wannan zauren mambobin wannan majalisar masu rinjaye suka zabi Jamhuriyar Niger da suna Afrika a matsayin mamba na lokaci zuwa lokaci na kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan dama ce gare ni domin nuna godiyata game da yarda da amana da aka nuna wa ƙasata. A nawa bangare ina mai baku tabbacin cewa za mu riƙa wannan matsayin da girma da sanin ya kamata don mu bada tamu gudunmuwar don ganin an warware matsalolin da duniya take ciki a halin yanzu. Mai girma shugaba, mau'idin da aka zaba a wannan shekara a wannan taron cewa da hada ƙarfi da ƙarfe gaba ɗaya don mu kakkaɓe talauci da inganta karatun kyakkyawa tare da yaki da canjin yanayi yana da muhimmancin gaske. Wannan maudu'in ci gaba ne na wanda muka tattauna a kan shi a zaman taronmu da ya gabata bisa ga irin nau'in da ya rataya gare mu domin ci gaban al'ummominmu a cikin yanayi mai karkon gaske. Ya kai shugaba, kamar yadda na sha fada, kasashen duniya bai kamata su kaude idanunsu ba daga kasashen yankin Sahel da na yankin Chadi saboda al'ummomin wannan yankin musamman mata da yara suna shan wahala sosai. Haka ma ana gan al'ummomin da ke gudun hijira ko tsira da rayukansu tare da rufe makarantun yara kankana tare da sanya rayukansu a cikin duhu. To domin tunkara wannan lamarin, kasashen duniya ya kamata su warware matsalar kasar Libya da gaugawa ta hanyar zaben wakili na musamman na tarayyar Afrika da Majalisar Ɗinkin Duniya. Su kuma karfafa sha'anonin tsaro da leken asiri na kasashen mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya. Su kuma karfafa karfin rundunonin da ke yaki da Boko Haram a yankin tafkin Chad da Jason Sahel tare da karfafa leken asiri da waɗannan rundunonin tare da saka su a cikin shafi na 7 na tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya. Kusan cewa sabon salon ta'adda shine hada fada tsakanin al'ummomi daban-daban tare da ƙara rurutu ta wuta a cikin kasashen da har yanzu ake samun matsaloli na bullowa a cikin su. Waɗannan hujjoji ne ya kamata a yi aiki da su domin fatattakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda. To, rahoton na haɗa muku kenan na jawabin shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isuhu da ke a New York. A daidai lokacin da shugabannin ƙasashen duniya ke gudanar da taruka a gefen babban taron ƙwallon majalisar ɗinkin duniya a birnin New York, shugabanni sun rungumi ƙudurin ci gaba mai ɗorewa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ridwan Abbas ya haɗo mana.
Ƙasashe mambobi na majalisar ɗinkin duniya ne sun ka rungumi ƙudurin na ci gaba mai ɗorewa SDGs a New York a ran 25 ga watan Satumba shekara ta 2015. Manufan wannan mafarki shi ne farfaɗo da duniya daga talauci da yunwa tare da rashin daidaito cikin lokaci kankani a kuma tunkari sauyin yanayi. Mr. Tego ya nuna cewa tattalin arzikin duniya da ya danganci sha'anin kuɗi da tsarin siyasa duk ƙarfinsu sun dawwama ne a hannun wasu mutane ƙalilan. Wannan shine akai-akai ke ƙara ƙaimin talauci tsakanin al'umma. Mr. Tego ya ce samar da duniya da ke da zaman lafiya da gaskiya mai kuma ɗorewa na buƙatar ɗaukan ƙwararren matakai da kuma hubbasa daga gwamnatoci.
The world is not fully on track to achieve the SDGs. People are suffering from overlapping impacts of inequalities, loss of rights, including child rights, labor rights.
Duniya ba ta samu walwalar da har za ta iya cimma ƙudurin ci gaba mai ɗorewa ba. Mutane na wahala daga tasirin rashin daidaito babu ƙaƙƙautawa, saboda haƙƙoƙi da suka haɗa da haƙƙin yara da haƙƙin aikin ko kuma ƙadago.
We call on all governments to take concrete steps to protect humanity and human rights.
Muna kira ga gwamnatoci su ɗau ƙwararren matakai don kare bil'adam da haƙƙoƙinsa. Muƙaddashiyar daraktan ƙungiyar haɗakan ƙasa da ƙasa na Koriya nan ƙasar, General Choice, ta ce suna ƙarfafawa wasu manoman gane gwiwa yadda za su yi amfani da hikimominsu su kafa kamfanoni.
In line with the SDGs 1 and 2 of ensuring no poverty and zero hunger.
Ta ce magana ta akan SDGs na 1 da na 2 shine na abin da muke yi don tabbatar da manoma ta ƙungiyoyinsu na tsame da tanadi daga sashen jihohin arewaci, jihar sama maso gabas da jihar sama maso yamma sun samu ƙwarin gwiwa na ƙarfafa hikimominsu na yin kamfanoni. Bukin makon duniya akan ƙudurin cigaba mai ɗorewa SDGs akan kama aiki na buƙatar goyon bayan jama'a domin cimma wannan ƙuduri na cigaba mai ɗorewa. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To, madalla a gaida Ridwan Abbas, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku ta wace hanya kuke ganin shirin majalisar ɗinkin duniya na ci gaba mai ɗorewa SDG zai kai ga nasara. Maudu'inmu na yau kenan, sai a shirya a kira in an jima kaɗan. Kafin nan bari mu shakata da wannan waƙa.
Yeah. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Assalamu alaikum.
Barakallah, barka da dare.
Barka ka dai, wani akan layi?
Idris ne kusa wakilin baban Yaba daga Zaria na kewaya.
To malam Idrisa, gare ka, me ra'ayinka akan wannan maudu'i na yau? Malam Idrisa Zaria. To muna gani layi yayi halinsa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC.
Daga garin Kano.
To daga Kano, Kano. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To me sunan malamin?
Rabi, mai jarida kofar Wambai, Kano.
To malam Rabi, o gare ka.
Na'am, alhamdulillah. Ni shawarar da zan bayar da za a samu ci gaba ga Majalisar Ɗinkin Duniya. To ko shakka babu akwai buƙatar su amfani da shawarwarin masana, inda za a iya samun masana su ce abu kaza da abu kaza shine zai samar da ci gaba game da Majalisar Ɗinkin Duniya. To hakan ne zai sa a samu ci gaba, kuma al'umman duniya ma baki ɗaya su ce lallai Majalisar Ɗinkin Duniya tana amfani da shawari. Amma kada a ce ana ɗauka shawar sun tsiraru, alhalin ba a ba da dama ga bangare daban-daban na kowace ƙasa suna da shawarinsu. Haka ne za a samu ci gaba. Rabi, mai jarida kofar Wambai, jihar Kano, ke cewa a huta lafiya.
To malam Rabi, mun gode. Wani akan layi?
Abubakar ne, Abubakar bayan sukuntu ne.
To malam Abubakar, daga ina kake kira?
Ina kira a nan a garinmu ne, sukuntu ne.
A wace jiha?
A
jihar Kaduna. Okay, Kaduna. To Kaduna gare ka.
Eh, magdan da nake da shi. Ra'ayina shi ne, wato ni na ba shawara ne a kan gwamnati ta Shiba ta dau ta ƙara dai ƙarfafa matakan tsaro don a ƙara samun zaman lafiya. Don mu har yanzu yankin nan namu yammacin muna samun matsaloli da dama na tashi-tashin hankula irin haka.
To Allah ya sa sun ji wannan kiran naka. Da Kaduna kuma za mu ƙara koma a Kaduna. Wane da Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Me magana Yakubu?
To Mala Yakubu, wani kira gare ga shugabannin duniya da ke aniyar ka yanzu haka?
Da farko dai sunana Yakubu Dodge, sabon wasan mu. Ina kira daga nan garin Kamuri, Kudu, zangon katar local government Kaduna State, Nigeria.
To muna sauraron ka.
Ba ni da wani bayani zan yi akan wannan bayani, sai da kawai shawaran da nake so ku kanku ba ku wannan maudu'i a wannan gidan rediyo na, kuma na jin daɗin shirye-shiryen ku. Da Allah da kwanda nake, muna son ku kara mana lokaci.
To Allah ya sa shugaban namu sun ji wannan kira naka. To yanzu ka mu ƙara koma, wani akan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna magana ne da Hamza Bello.
To malam Hamza Bello,
wanda aka fi sani da na goma. To shawara ta anan shine, su shugabanni da suka taru don suna taro, kamata ya yi a daina ɗaukar shawarwarin tsiraru kaɗai, a riƙa ba kowace ƙasa kafin taron ya watse a riƙa ba kowace ƙasa dama suna tattauna, suna faɗin abubuwan da ke damunsu. Kamar mu Najeriya, abin da ya fi damun mu matsalar tsaro, ni zai kasancewa shugabanmu Buhari yana bakin ƙoƙarin shi kan ya ga an samu tsaro ingantacce. To amma wasu matsalolin sai mu talakawa mu riƙa ganin cewa kamar da jami'an tsaro ma ake wata badakalai. Don haka ya kamata ya sa ido wa'anda ya ba wakilci ya rika dubawa ya bi su ya bibi me suke yi a gurin. To Allah ya sa ta ci lafiya.
To mun gode ƙwarai. To wani a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wani akan layi?
Abdulaziz ya aiki.
Barka kare a gaishe ka, kana lahiya?
Lahiya nan, sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasu a Kano tarayyar Najeriya.
To mun gode, ba mu albarkacin bakin ka.
To a to ni nawa ra'ayin shine ita majalisar ɗinkin duniyar nan kuma mun ji daɗi dan Afirka ne kuma dan Najeriya yake da babban matsayi a gurin nan. Ya kamata kasashen irin su Amurka, Ingila, Faransa da dai duk wayan kasashen nan fa su sun riga sun ci gaba maganan ilimi, maganan makarantu, maganan lafiya. To ya kamata majalisar ɗinkin duniya in dai da gaske ne ga wannan majalisar a gabanin a karkato waɗannan ababen da na zeno Afirka mana. In Allah ya sa da kashin shekara 10 zuwa shekara 20 mu ma wannan matsalan ita wannan majalisa ta taimaka mun ko ba mu kai karshen shi ba za a kai tsakiyar shi. Shi a waiwaya wani nahiya kuma. To haka dai muke so gaskiya su zo Afirika su yi mana waɗannan abubuwa da na lissafo don har yanzu babu ci gaba sosai ta wannan fanni. Da fatan sun ji wannan sako na wa tashi lafiya.
To mun gode ƙwarai, har yanzu dai muna Kaduna, wani akan layi? Sashen Hausa na muryar Amurka har yanzu ne muna. Wa alaikum salam.
To ina kiran ku daga nan Fantuwa a jihar Kaduna.
To ka tsina a gaishe ka, ne sunan malamin?
Sunan Muktar Musa Mashi.
To malam Muktar, me ra'ayinka kan wannan maudu'i na yau?
To ra'ayina kusan da yake na dai kama da yanzu ake abun amma dai kawai kira muku fatan alheri Allah ya jimka.
To mun gode, in kana zan iya baka. To mun gode. To da ka tsina, mun gode, ka tsina za mu je kogi. Wane da kogi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam.
Jini Alelwa daga Jakuta nan jihar Kogi.
To Kogi, muna sauraron ku.
Lallai taron nan da ake tsakani da Allah muna son dai a neman mana mafita a gaba shi da duwan sha'urin da ake dai addu'a muke Ubangiji Allah sa samu mafita, samu zaman lafiya. Ubangiji Allah sa su tashi lafiya.
Amin summa amin, mun gode ƙwarai. Daga Kogi za mu leƙa Plateau, jihar Plateau. Wani daga Plateau?
Shu'aibu Muhammad daga Dangi.
To malam Shu'aibu daga Dangi, muna sauraron ka.
Sunana Dallaji Muhammad Shu'aibu Dangi daga Njungun.
To
ni a gudunmawar da zan bayar akan shugabannin da suka halittu wannan taron. Allah ya sa su faɗi alkhairi kuma Allah ya sa duk abin da suka faɗa su yi amfani da shi. Allah ya damana da shugabanmu lafiya. Kuma ina neman karin bayani saboda Allah mu ni ina yawan kira ba a daukan nan ba na ban san ko ya bane.
Malam Shu'aibu, sai kai ta ƙara kira dan ka san mutanen masu kiran mu suna da dama. Allah ya baka sa'a yau kai nasara. To sai ka ci gaba da kira mu insha Allah za ka yi nasara.
Kuma su mun san garo ana daukan layin su da sauri-sauri.
A'a ba haka bane. To Malam Shu'aibu mun gode, za mu leƙa. Wani akan layi?
Ni ne sunana Isyaku Muhammad Sani dan Dindin, yana kiran ku daga Ahmed State.
To malam Isyaku, kana kiran mu daga ina?
Abia Umahia.
Oh, wace jaha kenan? Abia, okay.
Jaha Abia State, Abia, Abia.
To mun gode, gare ka, ba mu ra'ayinka.
To ya ra'ayin namu nawa yake ne dan na tare ku yanzu ne.
To maudu'inmu shine wace hanya kake gane wannan shirin na wasu ɗinkin duniya na ci gaba da mai ɗorewa SGD zai iya kai ga nasara?
To abun gaskiya yana da kalubale da yawa. Abun da to su dai abun da ni nake gani dai ga abun su shugabannin da su zama a kan wannan abun su yi adalci shine kawai magana guda.
To mun gode, Allah ya sa sun ji kiran, sun ji wannan kiran naka.
Ina muku fata alheri. Kuma mun ga sakonku, mun ga abubuwan da aka bamu na masu kiran waya lokacin kwanan baya wurin barka da sallah din nan, mun ga abubuwa, mun gode.
To yayi kyau, mun gode. Ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kenan. Wani akan layi?
Ba damuwa.
To jama'a mun gode da waɗanda suka sami damar kiran mu suka same mu har yanzu dai kuna tashin sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC yanzu kun ga mu agogo na cika karfe 5 saurin minti 25 kenan yanzu kuma
wasanni a takaice
Hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta bayyana cewa an yi watsi da ƙuri'u biyu da shahararren ɗan wasan ƙasar Masar da ƙungiyar Liverpool Mohamed Salah ya samu a zaben gwarzon ɗan kwallon shekara na bana. Hukumar kwallon ƙasar Masar ta tabbatar da cewa biyu daga cikin wakilanta uku da suka yi zaben sun kada ƙuri'unsu ne ga Salah to amma kuma ba a gansu ba. FIFA ta ce lalle ba a kiraya da ƙuri'un biyu na Salah ba. Domin kuwa an sanya rubutunsu ne a manyan haruffa kuma ba sa dauke da sa hannun babban sakataren hukumar ta kwallon Masar don haka ne aka soke su. Dan kasar Argentina da ke taka leda a kungiyar Barcelona Lionel Messi shine ya lashe lambar tagurzon dan kwallon shekara na hukumar FIFA ta bana inda ya kada abokan takararsa Cristiano Ronaldo da Virgil van Dijk. Hukumar kwallon kasar Spain ta ce kungiyar Barcelona tara ta euro 300 saboda samun ta da laifi wajen tayin sayan dan wasa Antoine Griezmann sa'ad da yake a abokiyar adawar ta wato kungiyar Atletico Madrid. Barcelona ta rattabawa Griezmann hannun kwantaragi bayan da ta biya ka'idar sayar da shi akan kudi euro miliyan 120 a ranar 1 ga watan Yuli. To sai dai hukumar ta ce Barcelona ta karya doka ta hanyar tattaunawa kai tsaye da Griezmann ba tare da izinin Atletico ba wacce take da'awar cewa farashin ka'idar sayan dan wasan zai kai euro miliyan 200. Dan wasan dai ya sami kubuta daga laifi a cinikin bayan da hukumar ta wanke shi. A Ingila kuma mai horar da ƴan wasan kungiyar Tottenham Mauricio Pochettino ya ce masoyan kungiyar na da duk wata hujja ta sukan lamirin kwazon kungiyar a somawar sabuwar kakar wasanni ta bana. Kungiyar ta Tottenham tana da maki 8 kacal a cikin wasanni 6 da ta buga na gasar Premier. Haka kuma kungiyar Colchester United ta fitar da ita daga gasar Carabao a ranar 30 da ta gabata. Kocin na ganin cewa muddin basu bada sakamakon da jama'a ke bukata ba to kuwa ba su da zabi illa su rungume ko wani irin suka daga jama'a. A fagen wasan zungure wato sunuka kenan an karya lagon mutum na farko a duniya Judd Trump na wasanni har 15 yana samun nasara. Takwaransa dan kasar Ingila Joe Perry shine ya karya lagon na Trump a gasar Evergrande ta kasar Sin. Trump mai shekaru 30 ba taba doke shi ba a wasa tun a watan Afrilu inda ya lashe babbar gasa ta duniya a karon farko a cikin watan Mayu. Kana kuma ya lashe gasar kasa da kasa a kasar Sin a watan nan na Agusta da ya shige. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ta mun gode Murtala kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga Aisha Ma'azu ta dawo muna da tattaunawa labaran duniya.
Faransa na jimamin rashin tsohon shugabanta Jacques Chirac wani gogaggen ɗan siyasa kuma babban mai goyon bayan dangantakar ƙasashe don cimma manufa ɗaya da haɗin kan ƙasashen Turai da Afirka wanda ya rasu yana da shekaru 86 da haihuwa a yau Alhamis. Makaddashin shugaban hukumar leken asirin Amurka Joseph Maguire ya fadawa mahukunta yau Alhamis cewa yayi aikin da ya rataya a kansa na bin doka bisa ka'ida a yayin da yake amsa tambayoyin da mahukuntan suke masa game da dalilan da yasa ya hana a fidda korafin da wani mai kwarmata bayanai yayin da ake shirin gudanar da bincike akan tsige shugaba Donald Trump akan wasu matakai da ya dauka.
Da takaitun labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku je abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta yin gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya hada shirin da bada umarni sai injin namu Thomas Nine naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.